إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة wannan masallaci mai tarin albarka markazin da'awa wanda muke kira da masallacin Muhammad Siraji a wannan gari na Arnit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 11 ga watan Safar hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 15 ga watan 8 2024 miladiya don ci gaba da karatun mu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar Litinin da Alhamis a yau Alhamis ina karatu cikin littafai na aqida littafin da muke karatu a hali yanzu shine littafin Nimatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rashad wa Nafar Al-Sheikh Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 24 a cikin jerin karatuka mu na wannan littafi a darasin mu na karshe muna nan dai cikin faslun fil iman bil ghaibi muna fasali da yake magana akan imani da gaibi gaibi abinda yake boye wanda baka ji ba baka ganshi ba labari aka baka to sai ka gaskata imaninka da wanda ya bayar da labarin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce Allah subhanahu wataala da manzonsa sun ba mu labarin wasu abubuwa da suka faru a baya sun kuma ba mu labari game da wasu abubuwa da za su faru nan gaba daga cikin abubuwan da za su faru nan gaba akwai abin da muka ambata a darasin mu na karshe alamomin tashin alkiyama alamomin manyan alamomi na tashin alkiyama da kuma wasu halayya ko wasu ahwal da za su faru a rayuwa ta barzakh bayan mutuwa duk wanda ya mutu yanzu yana barzakh ba wanda ya isa lahira wannan lahira lokaci guda za a ji duk wanda ya mutu yanzu yana hayatul barzakhiyya wata rayuwa tsakanin duniya da kuma lahira wa wannan rayuwar ta barzakhu Allah da manzansa sun ba mu labari akan wasu abubuwa da za su faru ko da suke faruwa shine na azabar kabari da kuma ni'ima ta kabari azabar kabari ga kafirai da masu sako da kuma ni'imar kabari ga wanda suke masu imani to wannan ita ce gabar da muka tsaya akan ta wanda malamin yake ba mu labari game da abubuwa na gaibi da za su faru nan gaba daga cikin abubuwa na gaibi da za su faru nan gaba akwai tashi bayan mutuwa shine yace wal ba'su ba'dal mauti haqqun ita ce gaban da za mu tashi yace wal ba'su ba'dal mauti haqqun kuma tashi bayan mutuwa gaskiya ne ana tabbas abu ne da zai faru mutane za su tashi bayan mutuwa wannan yana daga cikin abin da yake wajibi a yi imani da shi wanda wannan yana karkashin gaban nan ta imani da lahira wannan yana karkashin rukunin nan daga cikin rukunin imani guda shida akwai rukuni na imani da kadda imani da tashin alkiyama al-imanu bil yawmil akhir daga cikin rukunin imani guda shida akwai imani da ranar karshe to ka yarda cewa in an mutu za a tashi akwai tashi bayan mutuwa wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mutum ya yi imani da shi duk wanda bai yi imani da haka ba to baya daga cikin mu'minai baya daga cikin musulmi duk wanda bai yarda in an mutu za a tashi ba to wannan baya daga cikin masu imani domin ya rushe wani rukuni daga cikin rukunin imani guda shida dole ne musulmi ya yarda ya yi imani ya gamsu ya zama baya shakka ko kokwanto akan cewa za a tashi bayan mutuwa amma wannan yana karkashin imani da ranar lahira idan aka ce albasi da larabci ma'anar sa i'adatul amwat ahya, i'adatul amwat ahya, wato amma yadda matattu su dawo rayayyu, waɗanda suka mutu a dawo da su, su dawo a matsayin rayayyu, za a tashe su daga cikin kaburburransu a matsayin rayayyu bayan sun kasance ƙasa, sun zama turbaya, ƙasusuwansu sun riddige. Allah zai sake maimaita halittarsu yadda suke, Allah zai mayar da su. Wannan kuma zai faru ne da ƙudurar Ubangiji, wanda Allah subhanahu wataala mai iko ne akan dukkanin komai. To me yasa za a tashe su? Za a tashe su ne domin Allah ya sakanka musu game da abin da suka aikata. Domin gidan duniya gidan aiki ne, duniya gidan aiki ne, dukkan mu mun zo duniya ne don mu yi aiki. Allah ya kama duniya ne don mu yi aiki. Idan safiya ta waye, kowa zai yi sammo ko ya tafi. Wani zai je aikin alkhairi ya tseratar da kansa, wani kuma ya je jefa kansa cikin halaka. Duniya gidan aiki ne, ita kuma lahira gidan karɓar sakamakon aiki ne. Kowa zai je lahira ya karɓi sakamakon abin da ya aikata, mai kyau ko mara kyau. Da wannan sai mu fahimci ciki cewa dole ne tashi bayan mutuwa, dole ne a samu wannan rukuni na tashi bayan mutuwa daga cikin rukunin imani, dole ka yadda da wannan. Kuma tashi bayan mutuwa abin ne da zai faru ko shakka babu. Me yasa? Saboda sakayya, domin a sakanka wa bayi a yi musu hisabi akan ayyukansu, a sakanka musu akan abin da suka aikata. Al'amarin ba zai tike daga duniya kawai ba, kamar masu cewa daga duniya sai Kaduna. A akwai wani gida wanda ake kiransa darul jaza, gidan sakayya, inda ma za a kaddara a ce babu tashi bayan mutuwa, ba wani abu na sakamako da zai biyo bayan mutuwa. Duk wanda ya mutu shikenan, ya tafi kenan, ba maganan tashin alkiyama. To da sai ya zama a cikin ayyukan Ubangiji akwai al'abasu. Al'abas shine ayi abu ba manufa, ko kuma ayi abu dan wargi. Sai zama a cikin ayyukan Allah akwai abubuwa na wargi, domin sai zama Allah yana yin ayyuka ba tare da natija ba. Ya ce kayi sallah, ya ce kayi azumi, ya ce kayi zakka ba tare da wata natija ba. Ya ce ka daina zina, ka daina shan giya ba tare da wata natija ba. Sai zama abin da zai faru kenan. Sai zama aiko manzanni ba ya da wani amfani, saukar da alƙur'ani ba ya da wani amfani, aiko manzanni ba ya da wani amfani, domin babu wata natija ƙarƙashin wannan. Sai zama ashe ayyukan da Allah ya yi na aiko manzanni da saukar da littattafai da dokoki da aka saukar da kaza, to sai zama wannan ya faru ne abasan, ya faru ne kawai haka ba tare da wata manufa ba. Ashe dole mu yi imani cewa akwai tashi bayan mutuwa, kuma akwai sakayya, domin mutanen da suka aikata zalunci, mutum zai zalunce ka kana ji kana gani, amma ya fi ka ƙarfi, ba za ka iya kwatar haƙƙinka ba a hannunsa. Mutum ne zai zalunce ka. Mutane da yawa sun aikata zalunci a duniyar nan, wanda idan aka bayyana maka zaluncin da ya yi, abin sai ya fi ƙarfin hankalinka. Wasu sun zalunci bayan Allah a jinainayinsu, sun kashe bayan Allah ba bisa haƙƙi ba, sun zubar da jinin bayan Allah kawai saboda wata manufa, ko saboda son zuciyarsu, ko saboda son zuciyar wani, ko saboda wata buƙatarsu. Sun zubar da rayukan al'umma da yawa, sun zubar da jinainayin mutane. Wani saboda waya ta jika 20 ya sa yuka ya daɓa wa mutum ya kashe shi, don ya kwace wayarsa ta jika da bata wuce jika 20 ba, kuma ya je ya saida ta jika 3 don ya sha ƙwaya. Wani saboda dukiyar mutum ya halaka shi, wani kuma ya yi wahala ya tara kuɗi, ya yi wahala ya tara dukiyarsa, ya haura katanga ya je ya sace, ko ya tare shi ya kwace, ya nuna masa makami ya kwace. Alhali wahala ya je ya sha, ya sha iska, ya sha rana, ya sha ruwan sama, ya sha duka, ya tara dukiyar nan ya kullo zai je ya kai wa iyalinsa, sai wani ya tare shi ya kwace, ko kuma ya haura gidansa ya sace. Wannan kaga ba ƙaramin zalunci ba ne. Sannan a ce waɗannan abubuwan da suka faru kawai sun tafi a banza, ba wani sakamako. Wanda ya sace maka dukiyarka ya gudu, baka kama shi ba, baka gan shi ba, shikenan ba wani sakayya. wanda ya tare kai kwace maka ba wani sakayya wanda ya kashe ka kawai dan dukiyarka a ce shikenan ya ci bulus ya ci banza ba wani sakayya wannan ba manufa amma dai da baya kama ba zai hankali baya daukawa in nan ba za ka iya kwatar haƙinka ba a hannunsa sai ka bar shi da Allah akwai ranar sakayya akwai ranar da Allah zai kwato maka haƙinka ya baka shi kuma ya samu kansa cikin wulakanci da kaskanci to dole kowa ya yi imani da wannan duk waɗanda kaga suna aikata zalunci a duniyar nan sakamakon rashin imani da wannan gabar ne ko kuma raunin imani da wannan gabar ya janyo musu domin duk wanda ya imani akwai ranar alkiyama akwai sakayya duk abin da ka zalunci mutum ko daidai da ƙwayar zarra ne sai Allah ya saka masa ka yi imani da wannan to ba za ka yadda ka gina rayuwarka akan zaluntar bayin Allah zubar da rayuwar zubar da jini na yin al'umma da shi kake rayuwa kana rayuwa ne ta hanyar shan jinin al'umma a kashe mutane shi ne zai sa kai ka rayu shi ne zai sa kai ka samu abin da kake so na duniya mutum ba zai yi wannan ba mutum ba zai yadda ya zuka zalantar mutane dukiyarsu ba wani ya handa mai dukiyar marayi kanana bayan Allah wani ya cinye dukiyar na ƙasa da shi don su ƙasa da shi suke ba yadda suka iya da shi wani mai kuɗi ne a ƙauye kawai ya ta kwace gonakin mutane ta hanyar ba su bashi kuma da ya fi su ƙarfin kuɗi in an je shari'a ma shi zai kada su duk wannan zaluncin mutane suna yin shi ne sakamakon rashin imani da ranar sakayya ko kuma raunin imani da ranar sakayya shi yasa hatta masu mulki da suke kwashe dukiyar al'umma su bar su cikin talauci kaga mutum ya saci dukiyar da hajji ko jikokinsa za su ci su bar ta nan ba za ta kare ba sun saci biliyoyin kuɗi bila adadi kamar ka ce malala gashin rago sun tara sun ajiye har jikokin jikokinsu da za su zo su ci wannan dukiyar ba za su iya cinye ta ba suna yin wannan ne sakamakon an wanke kwakwalensu daga imani da ranar sakayya sai an je an kai su can gaban turawa sun wanke kwakwalensu sun nuna musu cewa ba wani sakayya ba wata ranar lahira ba wata alkiyama kawai daga duniya shi kenan sai ka duna ba wata alkiyama da za ta tsaya ba wani sakayya duniya ba za ta tashi ba haka suke cewa a falsafance ilimin falsafa da ilimin wane ne da almalahida wa'innan wanda ba su yadda da akwai Allah ba ma su Allah ma ba su yadda akwai shi ba balantana su yadda da wani tashin kiyama to su suke ɗaukar wa'innan shuwagabannin a horar da su a kimsa musu ilimi a kimsa musu wato ra'ayi na nuna cewa ba Allah ko a kimsa musu ra'ayin babu alkiyama duk abin da ka ci a duniyan nan duk zaluncin da za ka yi a duniyan nan iya duniyan nan babu sakayya to wannan shi ke sa ka ga shuwagabannin suna shan jinin al'umma ana kashe al'umma don su ci gaba da mulki suna kwashe dukiyar al'umma suna barin mutane cikin talauci da fatara da yunwa kamar ba su yadda akwai ranar sakayya duk wanda ya rasa wannan rukuni na imani da kuma ya rasa babban jigo a imaninsa kuma da wuya ya tsira a ranar gobe kiyama duk wanda ya samu rauni a wajen imani da ranar sakayya ranar alkiyama ranar bayar da sakamako to ya shiga matsala a rayuwarsa kuma za ka samu ba ruwan shi da zalunci kamar da yadda akwai ranar sakayya to idan aka ce ba sakayya duk wanda ya zalunci ya ci banza ya ci bulus to sai zama akwai wasa akwai abas a cikin al'amarin Ubangiji shi yasa Allah yake cewa a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq shin kuna tsammanin kadai mun halicce ku ne abasan ba tare da wata manufa ba an halicce ku ne don wargi haka kuke tsammani wa annakum ilayna la turja'un kuma lalle ku zuwa gare mu ba za a dawo da ku ba haka kuke tsammani la jafa ta'ala Allahul malikul haqq Allah subhanahu wata'ala ya daukaka wanda yake mai mulki na gaskiya ya daukaka ma'ana ya tsarkaka daga wargi ya tsarkaka daga wasa ya tsarkaka daga yi halitta abatan ba tare da wata manufa ba duk halittar da Allah subhanahu wata'ala yayi ya halicce su ne saboda wata hikima da kuma wata gaya wanda wannan gayar shine albasu wan nushur za su zo duniya su yi aiki su yi bauta a tashe su ranar gobe kiyama a sakanka musu a tashe su sannan a sakanka musu akan ayyukansu in alkhairi mutum yayi a saka masa da alkhairi idan mutum sharri ya aikata a duniya a saka masa da sharri a ranar gobe kiyama. Wannan kuma zai faru ne bayan Allah ya dawo da rayukan mutane ga jikinsu bayan sun mutu a sake raya su kasusuwansu bayan sun riddige sun zama ƙasa a sake mayar da su a sake gina gangar jikinsu yadda suke bayan wannan kuma sai a umurci Israfil yayi Musa a cikin ƙaho idan yayi Musa a cikin ƙaho sai mutane su yi ta fitowa daga cikin kaburbarsu wannan ƙaho da Israfil zai busa a cikinsa duka rayukan mutane suke yana busawa sai rayukan mutane su tashi kamar tsuntsaye su koma cikin jikin jikunansu daman jikunan an riga an maida su bayan sun zama turbaya sun zama ƙasa sun zama an sake maida jikin an gina shi ya koma yanda yake ruhi ne kawai babu to sai malaika Israfil sai ya busa a cikin ƙaho sai rayukan mutane su taso kamar tsuntsaye sai su koma cikin gangar jikinsu sai mutum ya tashi sai ya motsa sai ya tashi daga nan sai su fito daga cikin kaburbarsu su rika tafiya da kafafuwansu zuwa gurin da ake kira mahshar za su fito daga cikin kaburbura su tafi zuwa gurin da ake kira mahshar haka za su tafi yanda ka san fara wanda aka kora ta ta tashi suna masu gaggawa zuwa ga mai kira wanda yake kiransu Allah ce kanahu jaradun muntashir ka ce dai fara wanda ta warwatsi haka mutane za su watsi suna sauraron ina ne mai kiran yake kira ta wani sashi ne kiran yake zuwa idan suka fahimci ga inda kiran yake zuwa sai su fuskanci kiran cikin gaggawa muftiina ila dai suna masu gaggawa zuwa ga mai kira yana kiran su zuwa ga mahshar zaka haka za su tafi ba wanda zai saba kowa zai nufi waje guda ba wanda zai ana yi gaba su ya koma yana tafiya yamma duk bangare guda za a nufa kowa yana kokarin tafiya zuwa ga mai kira wanda yake kiran su Allah ce yakhrujuna minal ajdasi sara'an ka'annahum ila nusubin yufidun za su fito daga cikin kaburbura da gaggawa ka ce dai su zuwa ga wata tuta ne suke gaggawa nusub wasu sun fassara shi da tuta da ake kafawa in ana musabaka lokacin da ake musabaka ake ko sukan dawakai ko tseren dawakai ko tse aka yi can a kafa wata tuta wanda ita ce gaci can ake cewa mai maciya duk wanda ya isa ya riga zuwa can ya ci to idan aka sako dawakan kaga ba wanda zai yi nan ko nan kowa gurin da tutan nan take can yake ne kokari yake ya riga kowa zuwa gurin to haka mutane za su riga gaggawa zuwa ga wannan mai kira wasu kuma suka fassara nusub da gumaka yadda suke gaggawa zuwa ga gumakansu lokacin bauta to haka za su yi gaggawa zuwa ga wannan mai kira ka annahum ila nusubin yufidun khashatan absaruhum tarhaquhum zilla yace gannansu suna cikin kaskanci tarhaquhum zilla wani mulatanci ya lullube su Allah ya zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin nan da suka kasance ana musu alkawarinsa a suratul ma'arij aya ta 44 daga ta 43 zuwa ta 44 haka kuma a can cikin suratu yasin Allah ya faɗi irin wannan ce wa nufika fi suri fa idahum min al ajdas ila rabbihim yansilu kuma aka yi Musa a cikin ƙaho sai ga su zuwa ga al ajdas fa idahum min al ajdas daga cikin kaburbarsu ila rabbihim zuwa ga ubangijin su yansilu suke ta gaggawa ay yakhrujuna suna fita daga cikin kaburbarsu suna gaggawa zuwa ga ubangijinsu qalu ya waylana za su ce ya kai canmu man ba'athana min maqadina wane ne ya tashe mu daga makwancinmu fi hadha ma wa'ada ar-rahman wannan shine abin da Allah mai rahama ya alkawari wa sadaqa al-mursalun kuma masu manzanni sun yi gaskiya in kana illa sayhatan wahida ba zai zanto ba al'amarin ba zai zanto ba faci tsawa guda daya fa idahum jami'ul ladina muhtarun sai ga su gaba ɗayan su a gurinmu suna ababan tarawa to wannan kudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsaya abin nan ya tashin mutane bayan mutuwa wanda mushrikai sun yi inkarin wannan tashin bayan mutuwa mushrikai sun yi inkarin wannan at-tahriya wanda har yanzu akwai irin wa'annan mulhidai din
bana na isharar zuwa gare su dazu tura wannan na yamma masu demokrafiyan nan duka wannan shine fahimtar su baba alkiyawa duk wanda ya yi dade mu demokrafiya ya gamsu cewa ita ce hanyar bi to zaka samu da imani da ranar alkiyawa inda ya yarda ba wata hanyar da za a bi a samu mafita sai demokrafiya to zaka samu akwai rauni game da imanin sa da alkiyawa akwai rauni saboda ita demokradiyyar an gina ta ne akan ba Allah kawai mulki ne daga mutane dan mutane zuwa ga mutane ba ruwan Allah a ciki ba ruwan Allah to wannan shine to da ba wannan aqida ce ta mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna inkarin tashin kiyama shi yasa suke ta zalunci su binne yaya da rai mai karfi shi zai danne na kasa ya zalunce shi ya cinye dukiyarsa kana da mata mai kyau a kwace ta sun duk mai rauni to ba zaka ga bai da wani galibi mata haka ake cutar da su yara kanana da marayi haka ake cutar da su mai karfi shi yake danne na kasa da shi haka rayuwar take a lokacin jahiliya me ya janyo wannan zalincin saboda ba a yi imani da alkiya ba kowa gani yake in ya zalunci wanda ya zalunta ya ci banza ba abin da zai faru wannan shi janyo zalunci yayi yawa a wannan lokacin da manzo Allah ya zo musu cewa akwai tashi bayan mutuwa suka yi ta inkari wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamabusuna khalqan jadida wanda Allah ya fada suratul isra'i aya ta 49 wai sai suka ce yanzu idan muka kasance kasusuwa muka rididdige muka zama kasa shin za a tashe mu wani halitta sabo a suratul ra'd suka ce a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid yanzu idan muka kasance turbaya yanzu mu za mu kasance a cikin wani halitta sabo dana suna mamakin ta yaya kasa wato nama da ya zama ya koma kasa za a saki busa rai a cikin sa ta yaya za a bayar da kasusuwa da suka rindige su dawo su zabsu su saki maimaita wata sabuwar rayuwa da suka mutane da suka daidaice gashin kan mutane naman su da ya rube ta yaya za a iya mayar da shi wata rayuwa sabuwa sun nesantar da wannan gini akan abinda suke aunawa da hankalinsu don su suna auna abin ne da hankalinsu suna ganin abin ya saba wa hankalinsu da haka ba su yarda ba ba san cewa Allah da ya halicci wa'annan kasusuwan a karan farko yana da ikon sake maimaita su da ya halicce su ne babu su kasusuwan ma babu kasar kasusuwan ma babu ita aka samar da su da babu su aka samar da su ko kai ne aka ce kana da gini sai ya rushe ai ya fi saukin tayarwa akan cewa fili ne yanzu ne zaka so mu gini bin nisba ilayka kai dan adam a ce ga fili nan ka dora gini yanzu ne zaka nemo yashin ka nemo kasar ka nemo kaza ka dora gini ya fi wahala fiye da a ce komai akwai shi kawai ya ruguje ne zaka sake tashi ya fi sauki to Allah shi ya kage su daga babu wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh Allah shine wanda yake kagar halitta ya fare ta daga farko sannan kuma ya sake maimaita ta bayan ta mutu Allah yace maimaitawar shine mafi sauki gare shi wannan ya an danganta da kai dan adam maimaita abu yafi sauki akan yin sa a karan farko wannan duk dan adam zaka ga haka abu yake idan kai abu a karan farko to maimaita shi yafi sauki wannan suratul rum aya ta 27 yace ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida yace halittarku da tashinku bayan mutuwa bai zanto ba face kamar rai guda kamar halittar rai guda da tashin rai guda bayan ta mutu dan al'amuran Allah kun fa yakun ne suratul luqman aya ta 28 daka Allah ba wani abu da yake gagarar sa me yasa ba su yi mamakin halittar su a karan farko ba sun kasance a can baya babu su fatin nasu babu kasusuwan nasu da suke cewa sun rindige da babu kasusuwan ma ba komai nasu Allah ya samar da su daga babu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a yace kuma hakika na halicce ka daga can farko alhali babu kai kai ba komai bane a lokacin hal ata ala al insani hinun min adh-dhahri lam yakun shay'an madhkura ko wani dan adam an taba wani zamani ya taba wucewa a lokacin shi bai zanto abin ambato ba ba a san da shi ba ma baya cikin waɗanda aka halitta a lokacin Allah ya ce wa annabi Zakariya kamar haka Allah ya ce hakika na halicce ka daga can farko a lokacin ba kai ba komai bane. Suratul Maryam aya ta 9. Lokacin ba kasusuwan nasu ba nama Allah ya samar da su. Ma'ana ya samar da su daga babu. To wanda ya samar da su daga babu kuma zai kasa maimaita halittar su. Zai sake maimaita wannan fatar da kasusuwan da suka riddige. Zai kasa hakan hakan ba zai gagari Allah. Koda kai ne dan Adam kai abu a karan farko maimaita shi ba zai gagari ka. To wannan shine tashi bayan mutuwa daga cikin kaburbura a lokacin da mala'ika Israfil zai yi busa a cikin kaburbura. Allah ya ce wa nufikha fi suri fa idha hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Musa a cikin kaho, wasu daga cikin malamai suka ce Musa biyu ne, wasu kuma suka ce Musa uku ne. Wadanda suka ce Musa uku ne suka ce Musa ta farko ita ce wadda Allah ya ambata a cikin suratul Naml aya ta 87. Wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhiri. Allah ta'ala ce kuma a ranar da za a yi busa a cikin kaho, to duk abinda suke cikin sammai da abinda suke cikin kasai za su firgice. Suka ce wannan ana kiran ta nafkhatul faz'i, busa ta firgicewa, domin za ka ji wata kahara da baka taba ji irin ta ba. Wata kahara ce za ka ji wadda tun da kake baka taba ji irin ta, kuma karar wadda za ta shiga cikin jikinka da ko ina na zuciyarka. To kowa zai firgice ya rikice ya kidime ya gigice. Allah ya ce illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Wa kullun atahu dakhil, kuma dukkanin su za su zo masa suna masu suna kaskantattu. To wannan ita ake kira nafqatul fazi, suka ce wannan wata busa ce ta musamman. To akwai nafqa ta biyu, busa ta biyu da ta uku. Busa ta biyu ita ake kira nafqatul sa'iqi, nafqatu sa'iqi, busa ta sumewa. Idan an yi busa kuma sai kowa ya suma, ma'ana in aka yi busa ta biyu kuma kowa sai ya fadi ya suma, sannan sai a zo a yi busa ta uku wadda ake kira nafqatul ba'thi, busa ta tashi bayan mutuwa. To wannan busa guda biyu, nafqatu sa'iqi da nafqatul ba'thi, Allah ya ambace su a cikin suratul Zumar. Yace wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Zuwa ƙarshe a ce kuma aka yi busa a cikin ƙaho, fa sa'iqa man fi samawati, fa sa'iqa ai mata, man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah. Yace thumma nufikha fihi ukhra, sannan sai a yi busa a cikin ƙahon a ƙaho na biyu. Ukhra wata busa ta daban bayan ta farkon. To wannan ita ce ake cewa nafqatul ba'thi, busa ta tashi bayan mutuwa. Fa idza hum qiyamun yanzuru, ana yin wannan busa sai mutane su tashi, kowa yana duba abin da yake faruwa. Wannan ita ce nafqatul ba'thi. To da haka malamai, wasu malamai suka ce busar uku ce, akwai nafqatul fazri wanda za a gigice a kidi ne, sai a yi busa ta biyu nafqatul sa'iqi sai kowa ya suma, sai a yi busa ta uku nafqatul ba'thi sai a tashi bayan mutuwa. Amma da yawa daga cikin malamai suka ce a busar biyu ce, nafqatul fazi ita ce nafqatul sa'iqi din, sai dai an bambanta sunayenta ne a can da nan. Ita ce dai nafqatul sa'iqi, ita ce kuma nafqatul fazi, domin za su fara gigicewa a karan farko sannan sai su suma, duka busa ɗaya ce. Idan suka ji wannan ƙarar, abinda za su fara yi shi ne su gigice. Idan suka gigice kuma sai su suma, don tsoro in yayi tsanani yana sa mutum ya suma, yana sa mutum ya suma. Kenan sai sun fara gigicewa, sun kidime, sun tsorata, sannan kuma sai su faɗi su suma. Wannan duka busa ɗaya ce, ita ce nafqatul fazi din, ita ce kuma nafqatul sa'iqi, sannan sai a zo a yi busa ta biyu wadda ita ce nafqatul ba'thi. To shi ne anan malai ce wal ba'thu ba'da al-mauti haqqun, tashi bayan mutuwa gaskiya ne, duk wanda ya mutu zai tashi. Wa dhalika hina yanfuku israfilu alayhi salam fi suri, wanda wannan tashin zai faru ne a yayin da mala'ika Israfil zai yi busa a cikin kaho. Israfil mala'ika ne daga cikin mala'iku wanda shi aka wakilta shi da busa a cikin kaho. Malamai suke cewa yanzu haka yana rike da kahon kuma ya saita shi daidai bakinsa, yana jiran a bashi umarni ya busa. Shi ne Bahaushe yake cewa sai Mahadi ya busa kaho. Shi Mahadi ba shi yake busa kaho ba, wannan jahilci ne. Israfil shi yake busa gawo. Mahdi shi zai zo ya shirye da al'umma ne bayan duniya ta tike da jahilci. Mun yi bayanin sa a darasin mu na karshe. Mun yi bayanin Mahdi a darasin karshe. Kun gane wannan daga wanda muka tayi daga shi sai wannan. In ka saurare shi zaka ji bayani akan waye Mahdi. Amma shi wannan sunansa Israfil. Har wani a garin mu wani malami ne ya rasu Allah ya ji kanshi. Aka bata mishi rai. Yace billahi lalle da shi ne Mahdi. Yau da ya bushe ta gaba da kowa ya kai shi. Wa'inda shi ne Mahdi. Yau da ya busa kowa ya kai shi. To mai busa kowa ba Mahdi bane. Mala'ika ne sunansa Israfil. Sunansa ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin nan da yake magana akan addu'ar buɗe sallah lokacin kiyamul layl. Manzon Allah yace Rabbu Israfil, ubangijin Israfil. Ya kira sunansa Israfil. Yace Rabbu Israfil. Shi ne yace wa zalika hina yanfuku Israfil alaihi salam fi suri. Fa idahum min al-ajdas ila rabbihim yasulun. Sai ga su yau karatun ba daɗi duk wanda yake tsoron lahira zai tashi. Duk wanda yake tsoron lahira ka san shi wa'azin mutuwa bai da daɗi wannan. Daga ba kabbara ba kowa haka dai. Yawa saboda kuma shi ne wa'azi mai ƙara mai hauda imani. Sai ka ji imaninka ya hau. Sai ka ga mutum shagaltuwa da yi da duniya duka abin yanzu ya hau. Shi da wa'azin da ba a so kuma shi ne mai amfanin. Don shi yake hauda imani. Allah ya ce sai ga su daga cikin kalubura zuwa ga ubangijinsu suna gaggawa. Al-ajdas sida al-qubur yansilun ay yakhrujun an-nasr fita yansilun suna fita cikin gaggawa zuwa ga ubangijinsu. Sannan sai malai ya ce wa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati kuffatan turratan ghurlan buhman. To sai abin da ake kira al-hashar bayan an tashi daga cikin kaburra sai al-hashar. Yace wa yuhsharu an-nasu kuma za a koro mutane za a tara mutane wa yuhsharu an-nasu za a tara mutane yawm al-qiyamati a ranar gobe kiyama a wata farfajiya guda daya kuffatan ba takalmi qurratan ba sutura a jikin su kowa tsirara ghurlan ba kaciya a jikin mutum buhman kuma baya tare da komai daga cikin abubuwa na duniya baya tare da komai da zai je da shi. Wannan shi ake kira al-hashar. Shi ma wannan hasharu din yana daga cikin al'amuran da yake wajibi a yi imani da shi. Al-hashar shi ne jam'un nas, tara mutane. Tara mutane. Bayan sun tashi daga cikin kaburra, to za a kora su, a je a tara su guri daya. Za su tafi daga cikin kaburran su zuwa gurin da ake kira al-mahshar, gurin taruwa. Wa huwa makanun yajma'u Allah fihi al-awwalin wal-akhirin. Mahshar wani guri ne da Allah zai tara tun na farko har na ƙarshe a wannan gurin. Allah zai tara tun na farko har na ƙarshe a guri guda duk a farfajiya guda za a taru. Haka ce wani guri ne daidaitacce bai da tudu bai da kwari ba duwatsu ba tudu a gurin. Ƙasa ce a shimfiɗaɗɗiya daidaitacciya. A nan ne za a tara mutane. In kana son ka ga dalili akan wannan ka je hadisin Sahal bin Sa'ad wanda Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 6521, Muslim ma ya fitar da shi da lamba ta 2790. Hadisi na mahshar da za a tara mutane a farfajiya ba tudu gurin ba tudu ba kwari. In mutum ɗaya ya magana kowa yana ji, da an yi magana kowa yana jin magana, dan ba wani tudu da zai kare maka maganar mutum. Duk inda aka yi magana kana jin. Sannan kuma idan ka yana ganin na ƙarshe tun daga nan kai da annan kana ganin na can, shi ma na can yana gano ka saboda ba tudu ba kwari. Daka duk halittu gaba ɗaya za a tara su a wannan gurin. Duk gaba ɗaya wasu malamai suka ce ɗan adam su za su fara taruwa sai aljanu su zagaye su ko dabbobi su zagaye su, su kuma aljanu su zagaye su, su kuma mala'iku su zagaye su. Yan adam su za su fara taruwa, su dabbobi za a yi musu hisabi, wanda ta cutar da wata tarama sai a maida su kasa dan adam da aljan su ne wanda za a yi wa hisabi wani ya shiga wuta wani ya shiga aljanna to a wannan farfajiyar haka za a taru gaba daya mutane za su taru a wannan gurin ba takalmi huffatan urratan ba su tara a jikinsu urlan ba kaciya a jikinsu wannan fata da aka yanki ta kaciya za a mai da ita yadda take haka za su zo buhman ba tare da wani abu na duniya ba ba tare da wani abu ba ba abin da mutum zai zo da shi sai aikinsa kawai sai aikin da mutum ya aikata wannan shi ma hadisi ne na Abdullah bin Unais wanda Imam Ahmad ya fitar da shi haka Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adab al-Mufrad da lamba ta 970 wanda hadisi ne hasan daka za su tsayu a gurin da ake kira mahshar wanda guri ne na taruwa da Allah zai taru kowa da kowa a gurin Allah yace hadha yawmul fasli jama'nakum bil awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun waylun yawma idhin mukadzdzib yace wannan ita ce ranar rabewa ranar rabewa jama'nakum mun tara ku gaba daya ku na karshe wal awwalin da na farko gaba daya duk Allah ya taru kowa a guri daya to fa in kana lakum kaydun fakidun to idan kuna da wani kaidi da za ku kulla mun to ku kulla mun kai din gari wayru yawma idhin lil mukadzibin bana ya tabbata a wannan rana lil mukadzibin ga wadanda suke masu ƙaryatawa game da tashi alkiyama mala yace fa yaqifuna fi mawqif alqiyama sai mutane su tsaya a gurin tsayawa na ranar gobe a kiyama ranar gobe kiyama gurin da ake kira mahshar nan za a ci gaba da tsayuwa inna ma sha Allah hatta yashfa'a fihim nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam har sai annabi muhammadu yayi wa mutane ceto sannan su bar wannan gurin tsayuwa za ta yi tsawo a gurin mutane za su dade a tsaye shekarun da ba wanda ya san adadin su za a kusanto da rana kuma ta dawo da tsakaninta da kansu kamar nisan mil daya dan haka rana ma yanzu kalli inda take a yanzu nisan kilomita miliyoyin kilomita ne tsakaninmu da ita amma zahinta yana gasa balantana an kawo ta tsakaninmu da ita mil daya ya kamata ne za su yi ta zufa ba mutuwa ake yi balantana a mutu kowa zufansa gwargwadon aikinsa wani zufa bakin idan sawu wani bakin gwiwa wani zufa bakin tsatsansa wani har bakin kirji wani har zufa ya haɗe shi saboda yawan zunubi zafi zai yi tsanani a gurin mutane su shiga cikin tsananin kunci da gajiya da wahala saboda dadewa a tsaye kalle ana kiyamul layli duk kowace raka'a ba ta wuce babu raka'a da take wuce minti 20 raka'a ta yi tsawo minti 20 a cikin kiyamul layli raka'a guda daya cikin ta yi tsawo minti 20 amma kalle da kafawan ka suke zafi kana motsa kana kaza musamman wanda bai saba ba to balantana ita wannan tsayuwa ce mai tsawo 50,000 sana fi yawmin kana maqdaruhu 50,000 sana a wani yini wanda gwargwadon tsawon yinin shekaru 50,000 to idan tsayuwar ta yi yawa tsananin har mutane su kai gurfani tun ana tsaye kafafuwa su kasa ɗaukar mutane har su kai gurfani wa tana kulla ummatin jafiya mutane har sun kai gurfani har sun kife kasa saboda wahalan tsayuwa to a lokacin ne za su fara tattaunawa tsakaninsu tunda matsi ya kai matsi yanzu za a fara neman mafita to yanzu wace hanya za mu bi don mu kubuta daga wannan tsayuwar tsayuwar abin ya yi tsawo halin da muke ciki ya tsananta dama wannan shine ɗabi'ar ɗan adam idan ya kai hali na tsanani kuma sai ya fara neman mafita ko ya nemi mafita mai kyau ko ya nemi mara kyau ɗayan biyu ne dam shi yasa ba a san a takura ɗan adam a kai shi bango in an kai shi bango zai waiwayo to in ya waiwayo ɗin nan fa to akwai matsala wani ya ɗauki matakin da ya dace wani ya ɗauki matakin da bai dace to a ranar gobe kiyama shi ba ɗaya da duniya wannan muna magana a duniya ne amma a ranar gobe kiyama dole matakin da ya dace za su ɗauka bai da zai su dauki matakin da bai dace ba a lahira. Da haka sai mutane su ce to yanzu hukuma ku da wata mafita sai dai ku nemi ceto. Dole mu nemi wani mai daraja a wajen Allah da zai cece mu. Ya je ya sa baki ya roki Allah, Allah ya kubutar da mu daga wannan tsayuwar. To sai su fara tafiya wajen Annabi Adam, duba da cewa shine baban kowanne dan Adam, shine baban kowa da kowa, shine asalin wato dan Adam, shine aka fara halitta. Idan aka je wajen Annabi Adam sai gabatar da hanzarinsa, za a je a nemi ceto, ya roki Allah, Allah ya mana hisabi, kowa ya san matsayinsa. Wanda neman ceto ga wanda yake da ikon ko yake iya yin ceton, wanda yake da ikon yayi ceton ba laifi akan wannan, wanda yake raye yana da ikon yayi ceto ba laifi. Neman ceto ga wanda yake yana raye, kuma abinda zaka nemi ceton din nan zai iya yana da iko akai, wannan ba da laifi a shara'a. An gane ko? Ba laifi akan wannan. Sabanin abinda zaka ga wanda suke da fandararren aqida suna faɗa cewa idan kace ba a neman ceton wani a nan duniya, kuma kana wani kace ce ni, wani kace ce ni, laifi ne. Kana nufin ceto na lahira, in ceto na duniya ne, in yana raye ba matsala, ta shiga wata matsala ka je wajen wani ya je ya sa baki ya yi belinka ya yi maka shafa'a a ɗaga maka kafa, ba matsala a kan wannan. A nan duniya yana raye, kuma zai iya zuwa ya sa baki, sai ya sa baki aka baka aure, ko ya sa baki aka yafe maka wani laifi da kai, wannan babu matsala a kan wannan. Amma ceto na lahira ba a nema a wajen kowa, sai a wajen Allah. Ya Allah ka cece ni, ya Allah ka sa ceto na a hannun manzon Allah, wannan babu matsala. Amma ka ce wane ka cece ni, to kuskure ne wannan, bayan wannan ya riga ya mutu. Kun fahimci wannan? Ba a neman ceto, ba a neman ceto a wajen kowa sai Allah marwata. Amma in wanda za ka nemi ceto a wajen shi yana raye, za ka iya zuwa ka ce ya roƙa maka Allah. Kamar yadda wani manzo Allah ya ce mutum 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi, wani ya zo ce ka roƙa min Allah, Allah ya sa ni daga cikinsu, ka wannan neman ceto ne, ya ce kai kana daga cikinsu. Manzo Allah ya ce sunansa Ukasha, kana daga cikinsu. Aga sai manzo Allah ya sama masa wannan ceto, saboda yana da ikon yi a lokacin ya roƙi Allah, in Allah ya bashi sai ya gaya masa cewa to Allah ya bashi. Baka da ya ce ka roƙa min Allah ya sa ni cikinsu, haka ya ce ce kana cikinsu, mutum 70,000. Zaka wanda yake raye kuma yake da kudura na yi ceto, ana iya neman ceto a wajensa, ko shi ne ka je wurinsa ka nemi addu'arsa ya yi maka addu'a. Neman wato addu'a, neman addu'a, neman shafa'a ne. Duk wanda ka je wurinsa neman addu'a, ka je neman shafa'a. To ya je wajen Annabi Adam, sai Annabi Adam ya gabatar da hanzarinsa. Sannan a tafi wajen Annabi Nuhu a matsayin shi ne farkon manzanni, shi ma ya gabatar da hanzarinsa. A tafi wajen Annabi Ibrahim wanda shi ne abul anbiya, shi ma ya gabatar da hanzarinsa. Sannan a tafi wajen Annabi Musa, shi ma ya gabatar da hanzarinsa. A tafi wajen Annabi Isa, shi ma ya gabatar da hanzarinsa. Sai ƙarshe an zo wajen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Suka ce mutane za su tafi fi nihaya ila Muhammadin khatamin nabiyyin, a ƙarshe mutane za su tafi wajen Annabi Muhammad, wanda shi ne cikamakin annabawa. Kaga sun nemi ceto a wajen ulul azmi minar rusul din nan guda biyar. Sun nemi ceto a karan farko a wajen Annabi Adam, Annabi Nuh, Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Idan muka je wajen manzon Allah, manzon Allah zai ce ana laha, dama ni nake da wannan matsayin, ana laha. Bukhari ya fitar da hadisin da lamba ta 7510, haka Muslim ya fitar da shi da lamba ta 193 da kuma lamba ta 326, hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu. Zaka manzan Allah subhanahu wa ta'ala shi zai je nema mana ceto, sai Allah ya karbi cetonsa. amma shi ma a karan farko ba neman ceto zai fara nema ba, domin ba a neman ceto a wajen Allah sai da izininsa. Kun gane wannan? Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni, shi kansa ba zuwa zai ce Allah ka ceci al'ummata ba, haka zai yi ba. Dan ba wanda zai nemi ceto a wajen Allah sai in Allah ya bashi izinin ya nema, sannan ya nema. Kun gane matsalar? Sai Allah ya baka izinin nemi ceton, sannan ka nemi ceto. To a karan farko abinda annabi zai fara yi, zai je yi sajada, zai faɗi yi sajada ya roƙi Ubangiji ya kaskantar da kai ga Allah, yace zai faɗi wasu kalmomi da a lokacin ne Allah zai kimsa masa su ya faɗa. Shi a lokacin da yake faɗar hadisin bai san kalmomin ba, sai a lokacin Allah zai kimsa masa waɗannan kalmomin ya yabi Allah da su. To sai Allah ya ce masa, daga kanka roƙi abin da kake so a baka, ki roƙi abin da kake so a baka. To lokacin ne zai ce ceto yake nema ma al'ummarsa, ceto yake nema ma al'ummarsa kuma da mutanen duniya gaba ɗaya. To shi ne a lokacin zai nema wa dukkanin halittu ceto, ceton da zai nema musu shi ne Allah ya zo domin ya musu hisabi. To idan ya nemi wannan alfarma sai Allah ya karɓa masa, sai Allah ya zo domin ya yi wa mutane ne, ya yi wa mutane hisabi. Kuma Allah zai zo da kansa da zatinsa zuwa na haƙiƙa yanda ya so, domin ya rarrabe hukunci tsakanin bayinsa. Allah ya ce, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, a yayin da aka niƙe ƙasa niƙewa, sannan Ubangijinka ya zo da mala’iku sahu sahu. Kenan ja'a li faslil qada'i bayna ibadi, Allah zai zo domin ya rabe hukunci tsakanin bayi, hukunci tsakanin bayinsa. A wani gurin yace, hal yanzuruna illa an ya'tihum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr, ba abinda suke jira face Ubangiji ya zo musu a cikin inuwoyi na gidagizai da kuma mala'iku, wa qudiya al-amru, sai hukunta al-amr. Baqara aya ta 210, wannan maji' ne da kuma itiyan. Can Allah yake wa jaa rabbuka, yace kuma nan kuma illa an ya'ti yau, kaga maji' ne da itiyan, li faslil qada bayna ibadi, domin ya rarrabe hukunci tsakanin bayinsa. Maji' ne da kuma itiyan, yali qali bihi subhanahu wa ta'ala wa bi azmati, zuwa ne wanda ya dace da matsayin Allah, ya dace da girman Allah. Za mu tabbatar wa Allah su kamar yadda ya tabbatar wa kansa, ba za mu yi tawili ba yadda 'yan bid'a suke yin tawili, su ce ya'ti amrahu ko waja'a amra rabbika, waja'a amra waja'a haka ne amru rabbika, waja'a amru rabbika wal malaku safa, haka suke tawili. Waja'a amru rabbika, sai Allah ce waja'a rabbuka, sai su ce a waja'a amru rabbika. Wannan tawili ne wanda yake batil, ba ma yin wannan tawili. Allah zai zo da zatinsa, alama yaliqu bi jalali, zuwa wanda ya dace da jalalarsa, yadda ya so haka zai zo. Kaifiyar yaya zai zo, wannan ba za mu bijiro da tunaninmu akan wannan ba, mu ce kaifa yaji'u wa kaifa yati, da wace kaifiya zai zo. Wannan al-kaifu majhul, abu ne jahiltacce, amma za mu tabbatar wa Allah zuwa, mu tabbatar masa da al-itiyan, kuma zai zo da zatinsa kamar yadda ya bayar da labarin wannan ga kansa, kuma zai zo ne domin ya rabe ya yi hukunci tsakanin bayinsa. Wannan zai faru ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema wa halittu gaba ɗaya ceto, zai nema musu shafa'a, wanda wannan ita ake kira ash-shafa'atul uzma, ceto wanda yake mafi girma. Shafa'a a lugar Larabci shi ne ja'alul wutri shafa'an, kamar yadda abin da yake wutri ya zama shafa'i, shi ne shafa'a. Abin da yake guda ɗaya kamar yadda shi ya zama biyu, shi yasa ake cewa shafa'i da wutri, shi shafa'i daga shafa'a, shafa'a daga shafa'i, mai yadda abu ya zama biyu. Ma'anansa kada kai kadai cikin matsalar ka sai ka janyo wani ka hada shi da kai, kun zama ku biyu don ku magance matsala, shi ne shafa'a. Da matsalan kai kadai ne, sai ka jawo wani ku zama ku biyu, kaga ya zane maka shafa'i. Da kai wutiri ne, jawo shi da kai yayi maka shafa'a, kun zama shafa'i, sai ku magance wannan matsala. Wannan a lugar Larabci kenan, amma a istilahi
shine at-tawassut lil-ghayr bi jalb manfa'atin aw daf'i madarra, shine ka shiga tsakani domin waninka don ka janyo masa wani abu na amfani ko ka tunkuɗe masa wani abu na cutarwa. Ka shiga tsakani, kai ma wani shiga tsakani don ka janyo masa wani abu na amfani ko ka tunkuɗe masa wani abu na cutarwa, wanda shine shafa'a a istilahi. To ita shafa'a nau'i biyu ce, akwai khassa akwai amma. Shafa'a khassa ita ce shafa'a da take banta ga manzo Allah shi kadai, ba wanda yake yin irin wannan shafa'ar sai shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai shafa'a amma wanda shi manzo Allah yana yi, sauran kuma halittu kuma su ma suna yi. Mun fahimci wannan? To manzo Allah yana da shafa'o'i masu yawa, akwai wanda take bance shi, akwai wanda ya tarayya da ita tsakankanin shi da sauran annabawa da salihan bayi. Daga cikin shafa'a wanda take khassa bihi, shafa'a da take banta ga manzon Allah shi kadai, ita ce ash-shafa'atul uzma, wanda muke magana akan ta dinnan, ceto da zai wahalittu gaba daya, ya yi musu ceto domin Allah ya musu hisabi. Wannan khassa ce bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ita ce kuma al-maqamul mahmud din da kuke ji ana kira, ana cewa maqamul mahmud, ita ce al-maqamul mahmud alladhi dhakara Allah ta'ala, wanda Allah ya ambata a Qur'ani, ita wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. To kuma daga cikin dare kai tahajjudi da shi qiyamul layli a matsayin nafila a gare ka, asa akwai tabbaci cewa Allah zai tashe ka a muqamin nan wanda yake godadde, muqami wanda yake abun godewa. An kira shi al-maqamul mahmud, suka ce li'annahu yahmuduhu alayhi al-awwaluna wal-akhirun, domin halittu tun da farko har na ƙarshe za su gode wa manzon Allah su yabe shi akan wannan shafa'a. Sai sa aka kira shi al-maqamul mahmud. To wannan ita ake kira ash-shafa'atul uzma. To daga nan kuma sai sauran shafa'a su biyo baya. Shi manzon Allah zai yi wa ƴan wuta ceto, manzon Allah zai yi wa ƴan wuta ceto daga cikin al'ummarsa, al'ummarsa ƴan wuta daga cikin al'ummarsa wanda suke ahlul kaba'ir, masu aikata manya-manyan zunubai, sai a je a auna ladansu da zunubinsu. Ba su aikata kafirci ba, ba su aikata shirka ba, amma sun aikata zunubi da yawa. An auna ladan da zunubin, zunubin ya fi ladansu yawa, da haka za su je wuta. To sai manzon Allah zai yi musu ceto, sai a fitar da su daga wuta a maida su aljanna. Wannan za a fitar da su da shafa'ar manzon Allah bayan sun kone, sun zamo kamar gawayi, sai a fitar da su daga cikin wuta da shafa'ar manzon Allah a shigar da su aljanna. To haka sauran annabawa da mu'minai da mala'iku su ma suna yin irin wannan shafa'a. Shi yasa yace wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, su masu bayar da ceto ko masu yin ceto ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi, kuma su game da tsoron ubangijinsu suna sauna. To wannan ita ake kira ash-shafa'atul amma, ceto na gaba daya, wanda bayan manzon Allah sauran annabawa da mu'minai da mala'iku suna yin irin wannan ceton. Ana yin irin wannan ceton ne ga waɗanda suka shiga wuta, wanda su basu mutu suna aikata kafirci ko shirka ba, amma sun kasance masu aikata zunubi. Su shi yasa ake kiransu ahlul kaba'ir, mu'minai ne amma masu aikata kaba'ir, sun mutu suna kaba'ir din basu tuba ba. To sai a fiddo su daga wuta bayan sun kone, sun zamo kamar gawayi. Hadisin da ya magana akan wannan shafa'ar shine hadisin Abi Sa'id Al-Khudri. Manzo Allah yake cewa amma ahlun nar alladhina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaw. To amma su ƴan wuta wanda su ne asalin ƴan wutar, wanda su ne ashabuha, to su in sun shiga wutar ba za su mutu ba, ba za su rayu ba. Summa la yamutu fiha wala yahya, su za su dawoma a ciki har abada, ma'ana kafirai. Yace walakin unasun, sai dai akwai waɗansu mutane, aw kama qala sallallahu alaihi wasallama, tusibuhumun nar bi dhunubihim, wuta za ta shafe su saboda zunubansu, ko kuma cewa bi dhunubihim aw qala bi khatayahum, saboda kurakuransu. Fayumituhum imatatan, sai a kashe su da wata nau'in kashewa, hatta idza saru fahman, har sai idan sun koba gawayi, uzina fi shafa'ati, uzina fi shafa'a, sai a yi izini sai a yi musu ceto. Hadisi yana nan, Imam Ahmad ya fitar da shi, baya abin nan Imam Muslim ma ya fitar da shi, Kitabul Iman, babu isbatu shafa'a wa ikhraj al muwahhidin min an-nar. Ibn Majah ya fitar da shi kitabul zuhud babu zikri shafa'a. Sannan Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya fitar da shi a musnad din sa. Ibn Kasir a cikin al bidaya wan nihaya juz'i na biyu shafi na 204 yace wa hadha isnadun sahihun ala sharti ash-shaykhayn. Wannan isnadi ne sahihi akan sharadin Bukhari da Muslim wannan yukrijahu min hadha al-wajh. Amma ba su fitar da shi ta wannan fuskar ba. Hadisin tabbatacce ne. To wannan shafa'ar tana kasancewa ga manzon Allah kuma tana kasancewa ga sauran annabawa da mala'iku da sauran mu'minai. Saboda hadisin Abi Sa'id din nan da muka karanta. A cikin hadisin akwai fadin Allah Ta'ala yace akwai fadin manzon Allah da yace fa yaqulu Allahu Ta'ala Allah Ta'ala zai ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyyun wa shafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Mala'iku sun yi nasu ceto, annabawa sun yi nasu ceto, mu'minai sun yi nasu ceto, ba wanda ya saura sai mafi jinkan masu jinkai wanda shine Allah. Manzo Allah yace fa yaqbidu qabdatan, Allah sai ya damko yan wuta da wata damka minan nari daga cikin wuta, ya damko yan wuta. Fa yukhriju minha qauman, ya fito daga cikin wutar wa in su mutane lam ya'malu khairan qattu, bas taba yin wani aikin alkhairi ba, duk tunda suke adu kumaman sun zama kamar gawayi, sun kone sun zama kamar gawayi. Allah zai tsamo su ya damko su ya zuba cikin aljanna, bas taba wani aikin alkhairi ba tunda suke. Hadisi na Bukhari da Muslim, kun gane wannan, bas taba aikin alkhairi ba amma sun mutu da imani, basu mutu suna shirka ba, basu mutu suna kafirci ba. To wannan shafa'ar ita ce wadda Mu'tazila suke inkarinta. Mu'tazila da Khawarij suna inkarin wannan shafa'ar gini akan mazhabarsu, cewa anna fa'ilal kabira mukhalladun fi nnari, duk wanda yake aikata babban zunubi zai dawoma a cikin wuta. Wala tanfa'uhu shafa'a. A wajen Khawarij da Mu'tazila suna ganin duk wanda yake aikata manya-manyan zunubai in ya shiga wuta zai dawoma a ciki, sabanin mazhabi na Ahlus Sunna. Wanda ya mutu da kafirci ko shirka kadai yake da wuma a cikin wuta. Dan haka wannan mazhaba tasu ta sabawa abin da yazo ta hanyar tawaturi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da shi. Sannan kuma ta sabawa ijma'in salaf wanda su ma sun zo suka yi ijma'i akan tabbatuwar ceto a ranar gobe kiyama ga ahlul kaba'ir. Amma su kafirai da mushrikai ceton masu ceto baya amfanin su. Shi yasa ceto kafin ya tabbata sai sharuɗa guda biyu sun cika. Sharuɗa guda nawa? Sharuɗa guda biyu. Sharuɗin farko iznullahi fi shafa'a. Allah ya bayar da izini a yi ceton. Shi wanda zai yi ceto sai an bashi izini. Manzon Allah zai shigo inda hu illa bi izini. Sannan na biyu ridallahi adi shafi'i wal mashfu'i lahu. Allah ya zamo ya yadda da wanda zai yi ceton da wanda za a nema wa ceton, ya zama Allah ya yadda da su. Allah kuma baya yadda da mutum sai in ya mutu da tauhidi. Duk wanda ya mutu da shirka ko kafirci Allah baya yadda da shi, kuma Allah baya gafarta masa. Shi yasa yace wala yashfa'una illa liman irtada. Masu ceto ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yadda da shi. Amma su kafirai ba wanda zai ceto su, da yace fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i. Duk wanda ya mutu yana kafirci ko shirka, ceton masu ceto ba sa amfanin su. Da wani ma zai bijiro ya ce zai musu ceto, ceton ba zai amfane su ba. Wani zai iya cewa to ya aka yi manzo Allah yake ce amminsa, ai amminsa kafiri ne, amminsa Abi Talib, ya cece shi daga ƙasan wuta zuwa saman wuta. To wannan ma wani nau'i ne na shafa'a, wani nau'i ne na shafa'a wanda yake banta ga manzon Allah shi kadai, kuma yake banta ga kafiri Abi Talib shi kadai. Da yana ƙasan wuta amma saboda ceton manzon Allah aka dawo da shi sama wuta, ya kasance fi dahbahin minan nar, wutar ta zama iya wutar idan sawunsa, yana kan wasu kankasai guda biyu, garwashi guda biyu na wuta, amma kwakwalwansa tana ta farfasa. Yana ganin cewa ya fi kowa shan azaba, alhali shi ya fi kowa saukin azaba a wuta. A cikin wuta Abu Talib, a cikin kafirai 'yan wuta Abu Talib shi ya fi kowa saukin azaba, amma kuma gani yake shi ya fi kowa tsananin azaba. To wannan wani nau'i ne na shafa'a wanda Allah yake wanda manzo Allah yake walaula ana da kana fi darkin asfali minan nar, in ba dan ni ba to da ya kasance a magangara ta kasan kasa a cikin wuta, wanda yazo a hadisin Muslim, Imam Muslim ya fitar da hadisin. To wannan ceto ne khasun bin nabiyyi wa bi ammihi al-mufad, ceto ne da yake banta ga annabi shi kadai kuma yake banta ga annansa Abi Talib, mana bayan manzo Allah ba wanda zai yi irin wannan cetan, sannan bayan Abi Talib ba wanda zai yi wa irin wannan cetan. Malamai kuma suka ce dalilin samar masa da wannan cetan saboda irin nasara da gudunmuwa da taimako da ya ba wa manzo Allah, da kariya da ya ba wa manzo Allah, wannan wataƙila ya zanto shi ne dalilin da yasa ya samu wannan nau'i na shafa'a. To da wannan karatun mu zai zo ƙarshe. Idan muka zo darasi mai zuwa za mu tashi kan hisabi. Har yanzu dai muna lahiran da ba mu fita ba, ku ya kuri za mu dan kwana biyu cikin lahiran nan. Ku ya kuri, da ba daɗi amma dai imani zai hawo insha Allah. Kwana biyu nan imani zai ƙara hawa. Za mu tashi hisabi kan wayu hasibuhum Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah. Da fatan abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli lahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.